Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta Voice of Africa dake Yamai kan mita 102.5 a zangan FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalal Daniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a VOA Hausa ko ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wannan shiri na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Garba. Bayan labaran duniya, zamu kawo rahoto akan wani hari da wasu mutane dauke da bindigogi suka kai a garin Abari dake jihar Taraba.
Kiran da muke na farko muna kiran manyan sojoji don soje dai ko mukamin sa da ko wani a sama da shi. Muna kiran shugabannin sojoji su shiga wannan lamarin. Su duba mana wannan abu ai mana adalci.
Haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga Jamhuriyar Niger kan kiran da a inganta rayuwar ɗan fursuna.
Mutane da dama ne aka garkame a gidajen yari saboda zargin su da hannu a hare-haren ta'addancin da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a yan shekarun nan a yankin Difa.
Bayan waɗannan rahotannin muna kuma dauke da shirin jawabai daga dattawa, amma duk sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani mutum wanda yayi ta tayar da murya yana cewa dole ne kowane ba Yahude ya mutu ya kutsa cikin ginin haikalin Yahudawa dake Pittsburgh, jihar Pennsylvania, yayin da Yahudawan ke sujjada ta ranar Asabar ya bude masu wuta ya kashe da dama daga cikin su, wanda shine na baya-bayan nan a kisan jama'a da dama da akan yi a Amurka. Jami'ai basu bayyana adadin waɗanda abin ya rutsa da su ba a hukumance. To amma kafafen yaɗa labarai na jihar Pennsylvania na cewa mutane kimanin 11 ne aka kashe cikin masujjadar ta Life Synagogue ta Yahudawa. Hukumar bincike ta FBI na kan binciken lamarin a matsayin laifin tsana, abinda babban jami'in tabbatar da lafiyar jama'a na Pittsburgh Wendell Heinrich ya gaya manema labarai kenan daura da masujjadar ta Yahudawa yana mai bayyana harbe-harben da ɗaya daga cikin harbe-harbe mafiya muni da na taɓa gani a rayuwata. Wani ɗan jihar Florida mai daɗaɗɗen tarihin aikata miyagun laifuka ya shiga hannu, kuma har an tuhume shi jiya Juma'a da laifukan aikata wato aikawa da ƙunshe-ƙunshen bama-bamai aƙalla 13 ma wasu sanannun masu sukar shugaban Amurka Donald Trump a cewar hukumomi. Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya gaya wa 'yan jarida cewa ana tuhumar Chaza Sayoc, ɗan shekaru 56 da haihuwa, mazaunin Aventura, jihar Florida, da aikata manyan laifuka guda 13, ciki har da aikawa da saƙon bama-bamai da kuma yin barazana ga wasu jami'an gwamnati. Ya ce Sayoc na fuskantar ko zai iya fuskantar shekaru 48 a gidan yari muddin aka same shi da laifin. An aika da bama-bamai haɗin gida ne ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama da sauran manyan 'yan jam'iyyar Democrat irin su tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da tsohon Attorney General ɗin Amurka da wasu 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka John Brennan. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa yau Asabar cewa dole ne Amurka ta damu da yadda aka kashe Jamal Khashoggi a cikin wani gini na diplomasiya. Idan wata ƙasa ta ƙi mutunta dokoki da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa, hakan na iya barazana ga zaman lafiyar yankin a daidai lokacin da ake matuƙar buƙatar kwanciyar hankali, a cewarsa a wata rubutacciyar takardar da ya gabatar a taron manema labarai a kan batun tsaro wanda ake yi a ƙasar Bahrain. Sakataren tsaron Amurka ɗin ya ce tuni ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya soke bizar zuwa Amurka na wasu 'yan Saudiya, kuma za a ɗau ƙarin matakai kan waɗanda aka samu da hannu a cikin wannan laifin. A halin da ake ciki kuma rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce salabin Jamal Khashoggi dan jaridan nan da aka kashe a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya ya iso nan Amurka. To kan rufa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rahotanni na nuna cewa gwamnatin Trump na duba yiwuwar amfani da ikon shugaban kasa wajen hana bakin haure ketar kan iyakar Amurka da Mexico a daidai lokacin da wani ayarin bakin haure ke dannawa zuwa Amurka daga Mexico din. Rahotannin kafafen yada labarai sun ruwaito wasu jami'an gwamnati da aka saka sunayensu na cewa gwamnatin na nazarin dokoki iri-iri waɗanda za a iya amfani da wasu su bisa hujjar buƙatar tsaron ƙasa saboda takaita yiwuwar kutsowar bakin haure don neman mafaka a cikin nan Amurka. An cimma wato cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta koko daidaito akan wannan lamarin. Kasar Sri Lanka na fuskantar matsalar rikici na kundin tsarin mulki.
A bana duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla in sai rahotanni kuma zamu fara ne da rahoton jihar Taraba inda a yau ne wasu mutane da suka yi shigar sojoji suka kai wani farmaki ga rigan Fulani a kusa da garin Abari ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoto.
Rahotanni sun bayyana cewa wasu ne ma da ke sanye da kayan soji wanda kawai yanzu ma ba ko tantance ko su wane ne ba suka kai wannan farmaki a wasu rugayen Fulani a kusa da garin Abare da ke cikin garin hukumar Lau a jihar Taraba inda suka kashe shanu fiye da 150 baya ga waɗanda aka raunata batun da shugabanni a yankin ke kira ga rundunar soji da ma sauran hukumomin tsaro a Najeriya da su bincika. Shi dai wannan kisan shanu ya ku a kune ma a kusa da wani shingayen soji a yankin kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hankula ke fara kwantawa biyo bayan tashi-tashi hankulan da suka auku a yankin kwana ki wani shugaban al'umma a yankin na Abare wanda ma kuma ke cikin wanda aka kashe wa shanu Alhaji Muhammadu Umar yace abin takeice ma bayan kashe musu shanu sai ga wasu ɗan diban ganima na wasu kabilun yankin sun zo suna kwasan shanun da aka kashe.
Sunana Muhammadu Umar Sala, ni ne sakatare na Elders Forum Elders na Abare. Misalin karfe 12 zuwa karfe 1 jami'an tsaron mu ne ma wanda aka aje mana amin sheli domin su rika mana patrol area mu. To su ne suka zo patrol kullum muka gansu muna farin ciki amma inda suka ƙetare jiyan ne suka ƙetare suka arewa da mu daga shiga wani anguwa mai suna yake zuwa Bujum sai muka dinga jin harbe-harbe an kashe shanu sama da dari banda wannan kamuse kenan akwai waɗanda kuma suka sami wuka akwai wanda kuma yanzu haka ana jinyan su an harbe shanu da dama to abu ya bamu mamaki bo shiga gona kan wani ba suna grazing ne suna kiwo su ne kawai a jeji aka same su a karkar musu kiran da muke na farko muna kiran manyan sojoji don soja dai ko mukamin sa da ko wani sama da shi muna kiran shugabannin sojoji su shiga wannan lamarin su duba mana wannan abu a yi mana adalci
kawai yanzu duk kokarin je daga bakin komandar rundunar soja na 23 da ke yola abun ya citura domin kuna ta buga wayarsa ba dauka ba kuma babu amsa sakon katakwana da na aike masa har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto. To sai dai kuma a bangare guda kakakin rundunar yan sannan jihar Taraba SP David Misal wanda mako ya tabbatar da akwai lamarin yace zuwa yanzu ba su samu wani koki a hukumance dangane da wannan lamari daga wurin da abun ya shafa ba.
To wannan abin da kike fadi kamar yadda kike fadi muna ji kamar yadda kaje abun nufi anan ba wanda ya zo mana ya kawo mana kara musamman cewa ga abin da ya faru. To ya zama mana da wahala mu ma tara bayani isacce musamman ya faru dabbobi nawa aka kace su waye ne suka yi wannan abin. Muna nan muna jira idan sun kawo mana ci to kaga za mu iya fara bincike a gajaushe amma har yanzu da muke magana da kai mutanen nan mu ma muna ji a kafafun yada labarai da kuma wasu bayanai daga bai wajen mutanen da wai su ma suka ji amma wanda abin ya shafe su kaga ba su zo su ba mu bayanai mu tabbatar da abin da ya faru ba muna jira idan sun zo domin mu samu lokaci mu dauki mataki da ya kamata mu dauka.
Yanzu haka tuni kungiyar fafutuka da na kare haƙƙin bani Adam suka so mai intar da kuma Allah wani dangane da wannan lamari. Barista MB Mustafa na kungiyar cigaban Taraba ya ce fa akwai abun dubawa.
Abin da ke faru a ƙauyen Abare na kisan gilla da aka wa dabbobi wanda jami'an tsaro suka yi abin al'ajabi ne kuma abin bakin ciki ne. Kasancewar su jami'an tsaro wajibi ne a kansu yadda kundin tsarin mulki ta tsara da su kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyin su sai aka waye gari su ne suke salwanta dukiyar al'umma kaga wannan abu ne da zamu soke su akai kuma mu nemi cewa abinci kasu muna kira mu daga kungiyoyin mu na kare haƙƙin bil'adama da dukiyoyin su da cewa lalle gwamnatin tarayya ta nada komiti na bincike ta zo ta bincika su a gane gaskiyar su wane ne suka yi wannan ta'azza kuma su wa suka tura su dan ai hukunta su duk wanda aka samu da laifi a hukunta shi don kada irin wannan al'amari ya sake aukuwa wannan abu ne wanda ya zama wajibi a yi shi ba tare da bata lokaci ba
barista MB Mustafa kenan dan fafutuka a jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to yanzu kuma sai rahoton mu na gaba zamu leka a jamhuriyar Niger inda hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH tare da haɗin kan wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka bayyana shirin kai ziyara a gidajen iyarin kasar don tantance halin da fursunin ke ciki wakilin mu Sule Mumuni Barma ya hada mana wannan rahoton
a sakamakon wasu bayanan da ke kwatanta mawuyacin halin da fursunoni ke ciki a wasu daga cikin gidajen yarin Nishar inda cinkoson jama'a ke ƙara tsananta wanda kuma ke zama mafarin wasu matsalolin na daban ne yasa hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH ta dauri aniyar aikewa da jami'ai a gidajen yari domin tantance gaskiyar lamari Al-Mustafa Musa na daga cikin komishinonin wannan hukuma
notre que à l'issue de cette semaine d'activité
fatan mu shine a tsawon wannan mako na musamman mu da bayanan da za su ba mu damar gabatarwa gwamnati shawarwarin da suka dace domin daukar matakan inganta rayuwar ƴan kaso
détention au niveau des maisons d'arrêt du Niger
mutane da dama ne aka garkame a gidajen yari saboda zargin su da hannu a harharin ta'addancin da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a yan shekarun nan a yankin Difa yayin da waɗanda suka tuba ke samun kulawa a wata cibiyar musamman da gwamnatin Niger ta bude da nufin ba su damar samun kyakkyawar cudanya da jama'a sauraka kungiyar Search for Common Ground da ke tallafawa waɗanda suka tsinci kansu cikin irin wannan hali ta karbi ta yin hukumar CNDH a wannan aiki na inganta rayuwar fursunoni ji wakilin wannan kungiya a yankin Sahel Sofiane Ben Achour
c'est-à-dire les personnes qui ont été arrêtées et mises dans le centre de détention et aussi celles qui sont dans les pontis celles qui sont rentrées volontairement dans le programme de réintégration
kungiyar Arsmin mai fafutukar samar da sabuwar rayuwa ga mata da yara kanana da suka tsinci kansu a gidan kaso ta yi na'am da wannan yunkuri mafari kenan da ta shiga cikin wannan tafiya kamar yadda sakataren zartarwa ta Saidu Sumana ya jaddada a yayin taron kaddamar da wannan zagaye
nous basons sur des réalités de notre pays
sile Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
mu ba za da mu ke ani aka tabi kana mai daki dan Musa ya gida daki ba ma ba ba na dani ba dan Musa bulen da mu ke ani aka tabi kana mai daki dan Musa
a gaida Sule Mumuni Barma to kamar kowace rana Asabar muna tafi da shirin jawabai daga dattawa wanda Ibrahim ka Almasi Garba ke gabatarwa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya yau dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da General Isiyaku Ahmad Dikko shugaban Hausawa da Fulani Kirista ga General Dikko Murabus
jama'a yan uwana yan arewa assalamu alaikum muna da matsaloli da yawa abubuwan da zamu iya kuma gyarawa da yawa a matsayina na Hausa Fulani akwai abubuwa da nake gani da suke damun a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci ni kuma a gani na in zamu yi yadda zamu yi mu kauda jahilci da talauci to zamu samu ci gaba to waɗannan abubuwa kuwa masu mulkin mu su ya kamata su duba to za ka ga kodina in kai magana yanzu in ka je kaga in bara ce mutanen mu ne ke yawo suna bara in ma shaye shayen nan iri iri kwaya ce go colony ne e solution gwata ne menene duk yaran mu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi kuna primary school ne da za ku ga bambanci in da suna da wannan in da sun samu garafi ne karatu su ilimi shi kuma jahilcin nan shi yake ƙara jan mu baya saboda idan baka san right ɗinka ba ba da za a kace ma shugaban ka ko wakilin ku a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa wani kane mana abin da ya kamata ba za ka sani da dan jahilci ya ishe ka in da mun sani muka zo mu ga mu tsaya mu taka mu tasha su a gaba ko na gishiri ko na sukari ba sai ka ban abu ban zabe ka zan dubi yadda kake ne mutuncin ka zan gani shi zan duba in zabe ka kuma in aka zabe ka gobe ma za mu sake zaben ka ba sai ka yi ma wani campaign ba to kuma ka ga yadda nace za a raba musu dan sukari ko dan menene wannan talaucin ne talaucin ne yake kawo wannan ne za a baka 200 ka je ka ce da kanka wani kuma zai ce maka ni na sha gani zai ce maka kai bari ma in karbi kudin shi abin da in ma ban karba ban yi cima ba zan sake ganin shi wanda za mu sake jin labarin shi ba garin karba abin da zai bani ba 500 sai ka zo ka shiga layi ka za mu to shi kuma in yadda zai gaya maka abin da sai yanayi ba zai ga kamar da ban shi ko kai zan yi muku aiki ba a'a sai ya ga shi idea yayi da wani shin aikin yi ne da jarin shi yake sa da mutum ya zo yake maka haka sai ka bi shi ko ko haran nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka dauki 500 ka ba shi ko 1000 ko 2000 zai bi ka kullun yana cin abinci yana sha yana jin dadi zai bi ka ko kuma su zai sha kwaya su yi menene su gagari yayan su ko kuma duk manyan mu in kun lura da kyau za ku ga cewa fitar ku sami ƴaƴa na manyan mu a ciki don menene sun suna da ilimi sai can bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana kore su ƴan sanda na bin su ana kore su ku yi nan ku yi nan ana kakkama su ana tura su ana kullewa yayin su ma su shekara da shekaru suna na har su ma ɓace gaba ɗaya ni ina da labarin da wani da aka ce ko ya zagewa ne ne ko ya yi menene ma wani sarki aka kulle shi sai da ya shekara wajen 40 da aka zo ana gani aka gan shi a wurin aka ce kai yaya ya ce shi ma bai ma san abin da ya yi ma ya manta abin da ya yi ana so a sake ji ce kai je ina ba inda ma sai ya zama da tijo ya ma manta da abin da ya yi da irin suna nan da yawa dan ba su dan saboda duk jahilci ne da yake kawo wannan to bandin matsalar jahilci da fatara akwai kuma addini shi addinin nan in kowa ya girmama addinin kowa to idan za ka tafi aljanna kai ba da shi za ka tafi ba kun kuma lahira za ka tafi ba da shi za ka tafi ba kai ba zai je gaban Allah shi kadai sai mu yana nan wani da mu zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ma ya zo ya hana har ku fara gaba ana kashe kashe ana yanke yanke to banda fada addini kuma ga na kabilanci wayansu mu cikin ɗan arewa din ga mu nan in ba addini ba mu ce wannan aishi daga nan ne wancan daga nan ne a wannan Bahaushe ne wancan Kibi ne wancan Dukun ne wancan Barbare ne da abubuwan ke nan to ne da in Allah ya so mu yare daya mai karshe daya da ayi mu harshe daya kuma a da mun zanna haka a kasan nan ba wanda yake damuwa da wai daga ina ka fito menene ka kabila ce kai wani ce ka fito menene addinin ka a so haka ne shi da so da ba wanda ya taɓa tambaya na kai daga menene addinin ka menene harshen ka ba wanda ya taɓa tambaya na har na ga so da kuma haka na ga so da sai da kila yanzu ba san yadda take ba muna kanana da yasar dauna yake a campaign din shi to har yanzu kullum sai ana sardauna to ku yi abin da sardauna ya ce ya yi mana mu gani ai abubuwan da suke suna nan a rubuce amma da an magana da shi a fara magana ai sardauna shi ne Madugun Arewa shi ne Madugun Arto dai har yanzu abin da yake damun mu muna da san kai da yawa kowa so yake tara sai ka tara ba iyalinka yanzu an daina tarawa ma iyali kawai har an fara tarawa jikoki
shi ma Sheikh Almadani ya ce
to bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Isaac Yunus Muhammad yakubayin Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron ubangijinmu mu tausaya mu junan mu ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba tausayin junan nan fa wajibin mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai, ba a tausayin juna da sata, ba a tausayin juna da kisan kai, ba a tausayin juna da yin albazaranci, ba a tausayin juna da kashe da kusurani, ba a tausayin juna da abin da Ubangiji bai ce in yi ba. Ashe abin da ya kamata mu aiwatar ɗan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa, mu yi kokarin samun bibiya, mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani, da mu da wanda bamu sani ba. Haka manzon Allah ya koya mana, mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba. Idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai, to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba. Ya ku bayin Allah mu sojuna, bayin Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba. Bayin Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi. Kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki, musulunci yana cewa mu yabe shi. Saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matuƙar ya yi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba. Saboda haka ‘yan uwa bayan Allah mu yi ƙoƙari mu so juna. Ai da da muke magana a arewacin Najeriya, duk lungun da ka sani da zaune muke da juna, musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajenmu ga baki ɗaya, a haɗa muke da juna. Ga ɗakin wannan, ga ɗakin wannan, wannan za a hitoci. Sai ya ce maman wane, da Allah tsare mu ɗakina in biyan dawo. Sai ya je masallaci ya ce tsare mun kayana, a kasuwanci mu duk haka muke. Muna zaune ba tashin hankali, ba faɗa, ba komai, to me ya kawo rikici yanzu? Wai mu ɗin ba mu ne aka haifa ba shekarun jiya da yamma? Kuma wa'innan ba su ne aka haife su ba shekarun jiya da yamma? Ashe wanne ya haɗa mu da rikicin watakila ya ɓoye? Amma mu bincika za mu gano shi, kuma shi ke shan jininmu, sannan yake samun kuɗi yake rayuwa. Watakila idan muka zauna za mu iya gina ƙasarmu ta hanya mai kyau, za mu iya samun cin nasara, za mu iya samun cigaba, za mu iya samun haɓa ƙasarmu, mu samu ruwa, mu samu wurin shuka, mu samu wurin noma. Ba sai mun nemo daga waje ba, ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu, ba sai mun nemo wajen wasu ba. Kayan noma na abinci muna da shi, injina muna da su, kayan ban ruwan muna da su. Al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu, muna ɗabi'un ƙwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba. Lokacin da yake gida da kai ɗan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya, sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba, sai ya toye tsuma muku baki a cikin al'amuranku, kuma ya gudu ya ƙyale ku, kai ka karya ƙafar ɗan uwanka, shi kuma ya karya hannunka, to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ‘ya’yanku da iyalinku? Suna ka ‘yan uwa ya kamata mu zama masu hankali, ya kamata mu zama masu basira, ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu. Bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma, to ka tausaya ma ɗan uwanka mai dukiyar abin kiwo. Abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci, ha kuma kai ne abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan, domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka. Ya bawan Allah kai tunani, ka tunano iyayenka, ka tunano danginka, ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmuwa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa, wajen haɓaka Najeriya, wajen haɓaka arewaci. Musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje, mu ne muke nomawa, mu muke kiwo, sai dai mu ɗauka mu kai wajen, kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu. Sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gada, saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje. Yau duk waɗannan abubuwan babu, to me ya kawo su? Ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu, wai da da iyayenmu suke kaza, me suke yi ne? Mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba? Idan har za mu iya yi, to waye ya hana mu? Ko dai ya zama wanda ya hana mun ɗan cikinmu ne, shi ko wannan hanawa da ya mana, ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jininmu? Ko kuma ya zama a'a ba ɗan cikinmu ba ne, daga waje aka turo shi, amma dai iya shigowa sai ya ɗauki ɗan cikinmu ya yi aiki da shi? Idan ya ɗauki ɗan cikinmu, ta wannan ɓangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so, bai cikinmu amma yana taɓar jininmu yana sha. Bayan Allah mu zama masu hankali mana, mu zama masu kima mana a wajen Allah, mu zama masu kaice mana, mu zama masu tausayi mana, mu zama masu tawakkali mana, mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya. Bayan Allah duk wanda ya kai 50 fa a yanzu ya san jiya, ya kuma san yau mai take haifarwa, sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe. A gaskiya idan muka dore a haka, da kwanmu ko kazarmu ba za ta iya haifa wa ɗan sako mai ido ba. Idan ko mun kasa wannan, to mu za mai ta wahala, mai ta wahala, mai ta wahala, wahalar da in mun sa a ciki babu lada, ko ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba, wani ta za mu samu cin nasara. Bayan Allah, banda waɗannan ƙungiyoyi guda biyu, manoma da kuma ainihin makiyaya, ma da ƙungiyoyi da yawa a Najeriya, ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikinta. Bayan Allah, mu zama masu hankali a tunaninmu, bayan Allah rikici da ta da kayan baya da tunanin nuna mu al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba saboda wannan so gabace mu a bayan kasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba duk dan arewa yana tutiya da cewa premier yayi kaza yayi kaza yayi kaza premier bai gwada bambanci ba shi a tsarin sama na me da awaye hudu premier shine yaje ya mutunta da al'umma da yawa ya sanya su kai imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukata ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani aina mu ne nakun ne me ya aikata muku nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko ba ku yi ba ai ba ku yi ba
to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Najeriya ta sabunta zawarcin da take yi na dan wasan kungiyar Everton Ademola Lookman Lookman dan shekaru 21 ya bugawa kasar Ingila wasa a matakin matasa yan kasa da shekaru 20 to amma kuma yana da damar bugawa kungiyar Super Eagles ta Najeriya wasa da yake bai taba bugawa babbar kungiyar kwallon Ingila wasa ba mai horar da yan wasan Super Eagles din ta Najeriya Ghana Tro ya tabbatar da cewa suna nan suna fafutuka tare da fatan dan wasan zai amince ya bugawa kasarsa ta asali wasa an haifi Lookman ne a kasar Ingila to amma dukan iyayensa yan Najeriya ne kuma tsawon shekaru biyu kenan a yanzu da Super Eagles din take zawarcin sa hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta ayyana kwallaye biyu da dan wasan Najeriya Ahmed Musa ya zura a wasan su da kasar Iceland a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 da aka kammala a kasar Russia a zaman kwallayen da suka fi kayatarwa a gasar Hukumar ta FIFA ta bayyana a shafin ta na Twitter cewa an zabi yan wasa hudu ne suka yi takarar inda aka bai wa yan kallo damar zaben dan wasan da ya fi kayatar da su a gasar sauran yan takarar su ne Harry Kane dan kasar Ingila da John Bednarek da kuma mai tsaron gida na kasar Masar Esam Alhadri Ahmed Musa wanda ke takale da kasar Saudiya ya sami kuri'u 88 ya kuma lashe lambar ta hukumar FIFA A Ingila kungiyar kwallon kafar Liverpool ta dare saman teburin gasar Premier a yau bayan da ta lallasa Cardiff City da ci 4-1 wannan dai shine wasa na 10 na gasar ta Premier da Liverpool din take bugawa ba tare da an doke ta ko sau daya ba kawo yanzu a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau Brighton ta doke wa Wolverhampton da ci 1 da nema Watford ta doke wa Huddersfield da ci 3 da nema Fulham ta sha kashi a hannun Bournemouth da ci 3 da nema yayin da Southampton ta yi kunnin doki da Newcastle ba wanda ya zura kwallo mai tsaron gidan kungiyar Manchester United ta Ingila David De Gea ya ce a yanzu ya fi mai da hankali akan samun nasara a wasanni ba wai kwanta ragi ba De Gea dan shekaru 27 zai kai karshen kwanta ragin sa a kungiyar nan gaba kadan a cikin wannan kakar wasannin duk da yake da akwai zabin tsawaita kwanta ragin zuwa shekara ta 2020 kocin United din Jose Mourinho ya ce bai da tabbacin ko dan wasan zai tsawaita zaman sa a kungiyar duk da yake De Gea ya ba da tabbacin cewa yana jin dadin zaman sa a United Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
To madalla malam Murtala yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai a takaice
kace wani mutum wanda yayi ta tayar da murya yana cewa dole kowane Yahudi ya mutu ya kutsa cikin ginin haikalin Yahuda dake Pittsburgh jihar Pennsylvania yayin da Yahudawan ke sujjada ta ranar Asabar ya bude musu wuta ya kashe da dama daga cikin su wanda shine na baya bayan nan a kisan jama'a da dama da akan yi a Amerika
da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da karfe gobe in Allah ya kai mu da karfe 6 na asuba kafin yi salama da ku ga sabon taya murna ga Aishatu Tarlo Muhammad da angonata Ibrahim Sumaila wadanda aka daura auren su yau a Nyamai jamhuriyar Niger Allah ya ba su zaman lafiya to a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya gabatar da shirin da kuma Salman Abu da ya hada shirin da bada umarni sai yin namu Voltec ni Aminaku Abdul Aziz Adli Toro ke cewa mun bar ku lafiya daga birnin Washington DC